Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 13 ga watan Mayun shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai hari a birnin Paris jiya Asabar ba Faranshi ne amma dan asalin Jamhuriyar Chechnya. ‘Yan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali da kai harin ƙunar baƙin wake a majami'u a yau dinnan Lahadi wanda ya halaka mutane a ƙalla 11. Sannan an gudanar da zaben majalisar dokoki a ƙasar Iraki, zaben da shi ke kai ga kafa sabuwar gwamnati a ƙasar.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a Kudu sun gudanar da wani babban taro. Ko me yasa?
To gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa shine ma babban abin da ya sa muka taro jihohi 17 a nan Lagos domin mu nema alƙibla guda ɗaya wanda za mu tafi da ita.
Yau take ranar matan Niger inda za a mayar da hankali kan matan karkara. Shin ko matan karkaran sun san ana yi?
Ka mu wallahi karkar musamman sallar mata sai ne ya kawo ki nan kai wallahi kawai gudu washe ne dan kare mijin ne ya shirya ba da yan yala tarasa abin da zan ci kin sha abincin ya karanci wannan tai gari kuna sa dan wankin kin sha la haka nan ma
haka kuma zamu ji cewa yayin da ake gudanar da zaba aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Oyo wata budurwa ta rasa ranta a can jamhuriyar Niger kuma wasu lauyoyi ne suka shigar da karan jami'an tsaron kasar daga nan kuma zamu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da Hafsa Maina Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar amma fa duk ruwan nan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai mummunan harin nan na daba wuka a tsakiyar birnin Paris jiya Asabar ba Faranshi ne amma dan asalin Jamhuriyar Chechnya da aka haifa a shekara ta 1977. Dama sunansa na cikin jerin sunayen mutanen da ake sa ido kansu saboda alakar su da tsatsauran ra'ayi. To sai dai kuma baya ga hakan bai da wani tarihi na aikata wani laifi na daban. Tuni 'yan sandan Faransa suka kwashi iyayensa don su musu tambayoyi. Ba a dai bayyana sunan maharin ba. Maharin ya daba ma mutane 5 wuka, ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su. Dan shekaru 29 da haihuwa ya rasu. Ministan cikin gidan Faransa Gerard Colom ya faɗi yau Lahadi cewa sauran mutane hudun da abin ya rutsa da su ba su fuskantar barazana ga rayukansu. Shi ma maharin ya mutu a wurin da abin ya faru. 'Yan sanda sun sha ƙarfinsa a cewar Colom wanda ya jinjina ma 'yan sandan. Tuni tsatsauran kungiyar nan ta ISIS ta faɗa a kafar dillancin labaranta cewa ita ta kai harin tana bayyana maharin da dakarinta. Babban mai gabatar da ƙara a birnin Faransa François Molin ya gaya ma manema labarai cewa maharin ya yi kan mutanen yana cewa Allahu Akbar yayin da ya far masu. 'Yan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali mai kunshe da yara ƙanana da kai harin ƙunar baƙin wake a wasu majami'u a yau ɗin Lahadi, inda mutane aƙalla 11 suka mutu baya ga wasu 41 da suka jikata wasu ma a cikin birnin Surabaya. Tuni ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin waɗannan fashe-fashe a birni na biyu a girma a ƙasar. Sufeto janar 'yan sandan ƙasar Tito Carnavian ya ce maharan sun hada da uwa da uba da 'ya'ya mata biyu da maza 'yan shekaru 9 da 12 da kuma wasu ƙanana biyu. Ya ce iyalin na da alaka da wata ƙungiya mai alaka da ISIS mai suna Jama'a Asharu Daula. Tuni dai ƙungiyoyin musulmi da na kirista na ƙasar ta Indonesia suka yi Allah wadai da hare-haren. Sannan suka fitar da wata takardar bayani mai cewa babu wani addini a duniyar nan da ya halatta tashin hankali don cimma burinsa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A karo na farko tun bayan da aka fitattaki kungiyar ISIS daga birane da garuruwa da kuma ƙauyukan da ke dauke da miliyoyin mutane, ‘yan ƙasar Iraki sun kada ƙuri'ar zaben sabbin ‘yan majalisa waɗanda za su samar da sabuwar gwamnati. Muna son ‘yanci da kuma rayuwa cikin lumana nesa daga ‘yan bindiga, a cewar Faiman Sali, wadda da ita da mijinta da kuma ‘ya’yansu suka kada ƙuri'a. Ta ƙara da cewa muna fatan gwamnati mai zuwa za ta kasance mai kyau, saboda cikin tsawon shekaru hudu da suka gabata babu abinda wannan gwamnatin ta yi. Da yawa daga cikin urdawa masu kada ƙuri'a kamar irin su Sali ba su goyi bayan Prime Minister Haidar Al-Abadi ba, tun bayan da wata rigimar siyasa ta bara ta kai ga gwamnati ta rufe filayen jirgin saman urdawa tare kuma da kwace wasu yankunan ƙasar urdawa mai yar ƙwarƙwarar cin gashin kai. Duk da farin jinin Abadi, yanzu da wuya a iya cewa za a naɗa shi Prime Minister, duk da yake za a kwashe watanni ana tattaunawar kafa sabuwar gwamnatin. Jami'ai a birnin Jalalabad na gabashin ƙasar Afghanistan sun ce hare-haren bama-bamai da kuma gurumaya da makamai tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawaye sun yi sanadin mutuwar mutane hudu tare kuma da raunata wasu mutanen wajen 20. An ji karar fashe-fashe kafin gwagwarmayar da aka yi da makamai a wajejen lardunan Garhar, nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin. An kafa wani kwamiti na ƙasa da ƙasa da zumar kawo ƙarshen shiga sharaba shanun da Rasha da sauran ƙasashe masu bin tafarkin murya ke yi a tsarin demokaradiyyar yammacin duniya. Kwamitin mai suna Transatlantic Commission on Election Integrity ko hukumar tabbatar da ingancin zaɓe na yankin Atlantika da Magaba TCEI a takaice, da ke ƙarƙashin jagorancin haɗin gwiwar tsohon sakatare janar ɗin NATO Anders Fogh Rasmussen da kuma tsohon sakataren hukumar tsaron cikin gida ta Amurka Michael Chertoff, ya kira taron manema labarai ranar Juma'a a birnin Washington DC. Musabbabin kafa kwamitin shi ne katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka shekara ta 2016, a cewar Rasmussen ga sashen Rashanci na muryar Amurka.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, wata kungiyar al'ummar 'yan arewacin Najeriya ta gudanar da taron zaman lafiya tare da nuna rashin jin daɗinta game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasa baki ɗaya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Babangida Jibrin.
Taron na wata kungiya mai suna Arewa Initiative for Peaceful Coexistence in Southern Nigeria, wato kungiyar 'yan arewacin Najeriya na tabbatar da zaman lafiya a kudancin Najeriya, an shirya shi ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankunan arewacin Najeriya, abinda kuma 'yan arewacin Najeriya mazauna kudancin kasar ke bayyana rashin jin daɗin su game da aukuwar rikici a yankin, inda kuma suke kira ga mahukunta na kudanci da kuma arewacin Najeriya da magwamnatin tarayya da su tashi tsaye wajen magance al'amura da ke ci gaba da azzara a ƙasar, musamman ma dai na rashin tsaro da kuma faɗace-faɗace. Alhaji Ibrahim Dinar na ɗaya daga cikin shugabannin wannan ƙungiya, kuma ya yi ƙarin haske kamar haka.
Manufarmu tun kafin mu kafa ƙungiyar nan har zuwa shirya wannan taro har tarukanmu na gaba, manufarmu alheri, domin mu a tsarinmu da tunaninmu ba ma rusa abu sai dai mu gina shi. Muna da al'amura da suka dame mu a matsayinmu na mazauna kudancin Najeriya. Dalilin haka muka kafa wannan ƙungiya don maganta al'amuran da suka dame mu. Mun fara kafa ta ne domin sanadiyar zaka ga ƴan uwa mai ƴan kasuwa ba laifin sama ba na ƙasa ba fari ba baki a kama su a kulle mukan dan je fursunoni mu yi kokari mu kashe kuɗin mu mu dauloyi mu fito da waɗanda muka ga zamu iya wanda ba zamu iya ba kuma mu kaiwa mutane na gaba waɗanda sukan taimaka ta inda aka fi ƙarfin mu su ga mun taimaka mun fito da waɗannan mutane idan ƴaƴan mu na neman makaranta ta gagare mu mukan nemi waɗannan mutane su taimaka mana hakan sun fita makaranta sukan taimaka mana wajen neman musu al'amuran ayyuka idan mutane suka karo da cuta da ta'addabe su wacce take babbace tana buƙatar ko ƙwararru mukan nemi wasu su ma in abin ya fi ƙarfin mu a kugiyace mu nemi manya su taimaka
a can baya dai ƴan arewacin Najeriya mazauna kudancin Najeriya na fuskantar matsaloli da suka shafi tsangwama to kowa wannan kungiya ta ga irin wannan tsangwama ko rashin amincewa da ake nunawa gare su Alhaji Dallami Isa Abubakar shine sakataren kungiyar na ƙasa
eh to gaskiya game da siyasa da tattalin arzikin ƙasa wannan shine ma babban abin da ya sa muka taro jihohi 17 a nan Lagos domin mu tattauna mu nemi alƙibla guda ɗaya wanda za mu tafi da ita a game da wannan tafiya da ake bisa ga wannan tsari to mun ga gaskiya ya kamata mu samu gyara domin an yi talla da canji to canjin sai ya zama na ciwon canji ne wanda in ka ba da naira 10 za a baka naira 2 da sile 5 ba canji bane dan ka ba da 10 ka za a maimaita da 10 ka
a ƙarshe dai kungiyar ta yi kira ga mahukunta musamman ma dai na kudancin Najeriya da su tayi tsaye wajen baiwa ƴan arewacin Najeriya da walau aka haife su a yankin kudancin kasar mukamai na siyasa ko kuma na gwamnati gadin cewa ƴan kudancin Najeriya da ke zaune a arewacin Najeriya na samun irin wannan daukaka daga gwamnatocin arewacin Najeriya Farmer Jibrin Murya Amurka daga Lagos
tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma
zauna to madalla a gaida baban gida Jibrin idan muka tsallaka jamhuriyar Niger kuma yau 13 ga watan Mai rana ce ta tunawa da mata a ƙasar inda a bana aka mai da hankali kan matan karkara ga rahoton Tamar Abari
Maudu'in na sallar matan Niger na bana ya naba'a ga matan karkara wato a ba su damar dogaro da kansu kamar yadda Madam Rabi director ta ma'aikatar da ke kula da kyautata rayuwar iya mata ta jihar da magaranta ce
matan kauye sun yawa su ne sun kan rijaya kenan don a kuda musu ba an mance da su ne ba su ma suna cikin lissahi saboda su ne ma minister din ma an kauye saboda matan kauye kenan matan kauye su ne mu muna iya cewa kamar da su ne civil din mu tunda su ne ana nan ga nema musu bunkasa don saboda shi ne yanzu an ka dauki wannan maudu'i na matan kauye
to ko su matan na karkara sun san da wannan rana ga abin da wasu matan da basu so a ambata sunan su ba suke cewa
ka mu wallahi karkar musamman ta sallar mata ne ya kawo kina kai wallahi kawai gudawa ce ne dan kare mijin ne ya shirya bar mun yan yala tarasa abin da zan ci kan sha abincin ya karin ci gwaran tai gari kuna samu dan wankin kin shala kanan ma yanzu shine kuma zan samu wankin kin shala gidan bariki nake mu san ta mu an banda anan da muka ji ana hudin ta yanzu da aka zo ake tambaye mu mun kama da cewa sallah ba ta azumi ba talayen mu san wata sallah ma
ba san shi ba mun san shi ba
san sallah ba
kike kamar su mai su menene kike anan ai
naiki kula sirhe mun samu wanda kan tukudi kamar da kan kanya ji shine kula muke wanda za mu ci da yaran kula shine muka fito nema
kudi ne a kira ko abinci
ko da abin da aka ko abincin ma aka ba ni ko kudin ma da aka aka ba mu abincin ne za mu saya mu ci
ban sama da sallan mata matsalolin mu na mata da yawa rashin abinci rashin ruwa garin mu ko wallahi ban sani ba in ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi magabata su taimaka mu kawai da abinci muna da matsala abinci tunda yanzu da almasara ya kaba da 130 ka unity yawa baka da shi ka ci
sai dai duk da haka ana iya cewa an samu ci gaba a fuskar ƴan sana'o'i da matan suke yi na dogaro da kai kamar su kasuwanci kiwo da noma Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar Abari yanzu kuma sai jihar Oyo inda aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jiya Asabar aka kuma bayar da rahoton mutuwar wata budurwa bisa kuskure ga rahoton Hassan Umar Tambol
A wajen zaben kananan hukumomi a jiya Asabar, wata budurwa mai suna Kofo ta rasa ranta a sakamakon harbin bindiga na wani jami'in tsaro a unguwar Idoro a yankin Queen Cinema a cikin birnin Ibadan. Wannan kisan budurwa Kofo dai ya sanadiyar ta da zanga-zanga. Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi wanda ya yabawa jama'ar jihar Oyo a game da yin zaben lamuni lafiya ya kuma ce an yi sahihin zabe.
It's quite true. Very, very peaceful. Everybody is well organized and I'd like to commend our people for continuing with this process that we have started.
Gwamnan Ajimobi yace zaben yayi kyau, sahihi ne, yace an yi zaben lafiya, an yi zaben lamuni lafiya, an tsara shi sosai. Don haka ina yabawa jama'ar mu da su ci gaba da wannan zaben lamuni lafiya da sun ka fara. Ajimobi ya buƙaci jama'ar jihar Oyo da su ci gaba da zaman lafiya da juna a halin yanzu da bayan an bayyana sakamakon zaben. Shi ma shugaban hukumar zabe ta jihar Oyo Mr. John Ajeyegbe yace zaben an yi shi a cikin kwanciyar hankali. Ya buƙaci ƴan takara da su karbi sakamakon zaben. Sai dai jam'iyyun adawa ba su shiga zaben kananan hukumomin na jihar Oyo ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan. To yanzu kuma sai mu ƙara komawa jamhuriyar Niger, inda lauyoyin da ke kare shugabannin kungiyoyin fararen hula da hukumomin ƙasar suka cafke ranar 25 ga watan Maris ɗin da ta gabata saboda zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga sun shigar da ƙara kotu domin ƙalubalantar hanyoyin da aka bi wajen damƙe waɗannan jami'an fafutukar. Daga mai ga rahoton Sulaiman Barma.
Seko le mandat était déjà préparé, était déjà rempli.
A taron manema labaran da suka kira lauyoyin da suka hada da Maître Sauna Dauda da Maître Muhammad Rabi Umaru da Maître Budal Efred da Maître Cisse Umaru Abdulsalam da Maître Ahmed Muhammad Amadu sun nuna rashin dacewar hanyoyin da aka yi amfani da su wajen farautar waɗannan ƴan gwagwarmaya dake adawa dokar harajin 2018.
Wasu a bureau din sa a ƙare 11 aka zo aka kama su, kamar Musa Cangari. Akwai wani wanda shi kamma lokacin ayi manifestation aka tarra shi kabinetin aboka aka kama shi. Akwai wani wanda kuma aka zo aka tarda ma a cikin ɗakin ƴan jarida. Da aka kama sun aka kai su feshi, bayan yi da wannan binciken aka kai su kotu ta Niamey. Kamma wasu lauyoyinsu su zo deja a cikin rabin awa an cika takardu. Shi kuma ƙa'ida ya kamata ma a ce inda jujin zai kai su ya zamanto inda kamar hurumin shari'ar shi yake. Kamar juji na Niamey, hurumin shari'ar shi ya kula da mutanen da za a kawo gidan kaso na Niamey. Kuma bayan wannan doka ta ba shi umarni na in yi aje mutum kowane wata ya kamata ya je ya duba shi saboda ya ga yanayin lahiyar shi da yake da yanayin yanda yake mai bincike. To tunda aka kai su aka aje a gidan kaso babu wani tambayoyi da aka musu.
Lura da dukkan waɗannan dalilai ne yasa lauyoyin shigar da ƙara a gaban alƙali mai zargi wato procureur de la République akan buƙatar kotu ta zakulo masu hannu a wannan al'amari da ke barazana ga 'yancin walwalar jama'a. Kamar yadda za a ji daga bakin Maître Muhammad Rabi'u Umaru.
Wannan kamu da aka musu ba kamu wani bisa kan doka, shine ake cewa detention arbitraire. Dalilin wannan mun aje plainte a wurin procureur, muka aje plainte da sahen nan saboda mu a wurin mu ana rike da su ne ba kan doka ba. Yake mun yi plainte kuma duk wanda ke da hannu ciki ya kamata doka ta yi aikin ta.
Kwanaki kusan 50 kenan da Nuhu Arzuka na MPCR ke tsare a gidan yarin Tilaberi. Yayin da Maître Lerwana Abdurrahman ke kulle gidan kasan da kaina, sai Musa Cangari na Alternative Espace Citoyen da ke Walam, yayin da Ali Idrisa na Rotab ke rufe a Filinge. Kuma yanzu haka bayanai na nunin Ali Idrisa na cikin matsanancin hali na rashin lafiya, amma kuma shirin kawo shi ya mai domin ganin likita ya citira. Dalili kenan da lauyoyin da ke kare shi suka rubuta wa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH wasiƙa.
Mun kai takarda can Commission National des Droits Humains dan mu ci musu, to su kama muna Ali Idrisa ɗan adam ne, har yanzu dai ɗan adam ne. Kenan a samu a kawo shi ya san wani irin ciwo gare shi, tunda babbar rashin lafiya baka da lafiya kuma ba a bar ka san wani irin ciwo gare ka ba. Jiya ne muka aje takarda, muna jira mu gani Commission National des Droits Humains abin da za ta yi.
Kawo yanzu ba wani jami'in hukuma da ya furici akan ƙorafe-ƙorafen na lauyoyi. Saboda haka na tuntuɓi alƙali mai zargi procureur de la République mai shari'a Sha'ibu Samna ta wayar telefon, amma bai ɗaga wayar ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Niger, kasan mun saba. Niger,
To madalla a gaida Sulaiman Mumin Barma. Jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti kusan 20 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa wanda zai dinga zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolin su. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu.
Zaki ga wani sa'in ki ga yaro bakin sa shudi to wannan tramadol da rinol suke ka bakin. Wadansu kuma ba a fadan wadansu abubuwa ko salga ne ko solisho duk dai abin da kazanta da kika san mutun yana sha ki tunanin kodar sa ki tunanin liver sa ki tunanin hanjin cikin sa in wadannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo bangaren kwakwalwa.
To yau a cikin shirin wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da hirar da yayi da Kabir Adamu wanda ya kware akan sha'anin tsaro da Ahmad Umar Ningi jami'i dake aiki da hukumar dake yaki da fataucin miyagun kwayoyi NDLEA sai kuma Comrade Aiji Wala kwararre kan zamantakewar al'umma ga abin da suke cewa.
Abin takeici ne idan ka mai da hankali kaga yadda kwaya ko shan kwaya ko kuma safarar su ya zan wani abin ta da hankali yanzu musamman muna alakanta wani abubuwa ne daga watakila kamar da kwararru suke bayani a kullum zaka ga cewa akwai dalilai kaman abubuwa da suka shafi musamman wani daga bangare na takeici na rayuwa wani kuma daga maganan tarbiya wani kuma uzurin yana da nasaba ne da watakila san zuciya irin na dan adam wayannan bangarori guda uku da nayi magana kwararru sun riga sun fadece to amma mu abinda muke mai da hankali anan kullun shine kira muke da al'umma ko kuma musamman gwamnati mu ce to gwamnati ke da haƙƙin ta tabbatar da komai ke tafiya yadda ya kamata idan ko ta gaza to lalle ku al'umma sai su shagala sai su bijirewa tsari dan haka kuwa wannan abu gaskiya abin a duba ne a mai da hankali sosai akai.
Na'am. Ahmad Umar Ningi a matsayin ku na masu yaki da wannan matsala a Najeriya ya zuwa yanzu me kuke yi domin shakan wannan matsala?
To na farko dai ya kamata mutane su yi la'akari da cewa harka ta shaye-shaye da kwayoyin da suke samaye harka ce da ta shafi kowace ƙasa a duniya wato matsala ce ta wannan karnin da ita wadata abin ya zama ruwan dare ko ina kowace ƙasa a Turawa suna kuka Larabawa suna kuka mu ma bakin fata nan kuka muke saboda masifar wannan kayan shaye-shaye wanda suna zuwa kala-kala da wanda aka sani da wanda ya zama kamar da mun san shi shi muke bi yau gobe jibi sabo ya fito abubuwan da suke ta faruwa kenan ko ina a duniya a nan Najeriya kuma za ka cewa wurare ko ina yanzu ya kasance kukan da suke kenan ga mutane sun dame mu anan ga yan shaye-shaye yara su a makarantu da gidaje ko ina abin ya addabi kowa.
Na'am. Wallan Kabiru Adamu yanzu nan daga headquarters yan sanda ta Najeriya nake duk mutasan da ake kamawa suna ko garkuwa da mutane domin neman kudin fansa ko fashi da makami duka sauran nau'o'i na laifuffuka da ake da yan sanda ke nuna mana option su za ga su dukan su yan kwaya ne kuma suna ga mana cewa suna shan kwaya akwai alaka ne
bincike ya nuna cewa akwai wannan alakar dake tsakanin shan kwaya da kuma aikata laifuka.
To madalla wakiliyar mu kuma Abuja Madina Dauda ta yi hira da Zainab Ujudud Sharif babbar jami'ar kiwon lafiya a Najeriya. Madina gare ki.
Ana samun matasa, ƴan mata, samari, matan aure da yara kanana har da nakasassu wanda yawan su ya kai kashi 40 cikin 100 suna kwankwada miyagun kwayoyin zamani da na gargajiya.
Din Najeriya masu shan kwayoyi suna nan duk ko ina ne matsalar tafi yawa arewa. Kin san me yasa? Saboda kin san mutanen mu yawanci ba a daukan abu da gaske sai ya zamanto ba yadda za a yi kuma a ce au ashe haka ne musamman iyaye mata ita majalisa bangaren dattawa suka kirawo cewa a zo a yi magana a samu hanyoyin da za a rage wannan matsalar ke duk dai a zo a taru a san yadda za a yi wannan masifar a san yadda za mu yi yaki da wannan abu amma ƴaƴanmu ne nake kuka a zuciya ƴaƴanmu matasa yawancin su bari in gaya miki gaskiya waɗansu sun riga sun mutu ni kaina na san mutane da yawa akan wannan harka da wasa to in kin duba kin yi tunani duk muna da laifi mu ne ma'aikatan gwamnati ne ma'aikatan asibiti ne ma'aikatan iyaye ma musamman iyaye to amma kiga dan ƴaƴanmu dan tsabagen neman abu suka shaye musu yawa wannan kodin din da ke cikin maganin tarin shi dama ana sa shi ne dan ya rage ciwo zafi a iya inda Bature yace ko iya in adadin da aka yi shi in ka sha ba wani abu amma suka zake masu shan benelin da kodin sun sha in sun sha da yawa sai kiga sun sha su je su hada shi da wadansu abubuwa
to amma kodin ake sha ba kenan
ba shi kadai ba akwai wani maganin da suke ce mishi Rifnol akwai Tramadol zaki ga wani sa yake ga yaro bakin sa shudi to wannan Tramadol da Rifnol suke ka bakin sa wadansu kuma ba a fadan wadansu abubuwa ko salga ne ko solution duk dai abin da kazanta da kika san mutun yana sha ki tunanin kodarsa ki tunanin liversa ki tunanin hanjin cikinsa in waɗannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo bangaren kwakwalwa iyaye gwamnati kowa ya abazama a tashi abazama a je ana fadakarwa kamar yanzu yadda kike wannan da kike kira ni ai fadakarwa ne ko ina a rika zancan ana ta maganar ai naji dadi yanzu dan naji gwamnati Kano ta dauki wani tsabagen matakala shiga ake gidajen da wanda suke sai da su ana kama su a gaban iyayensu ana kama su
to madalla anan zamu dasa aya sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta bada umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
to madalla gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email wanda sakonmu na farko a yau ke cewa mahukuntan jihar Sokoto ku tashi da idan kike dan kyautatawa rayuwa da jin dadin al'ummar jihar waɗanda suka zabe ku sako daga Alhaji Kabiru Abubakar Bulanyaki Shagari sai kuma sakonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau da ke cewa ku fadawa Obasanjo cewa lalle jam'iyyar da ya kafa ta ADC sabuwa ce a wurin ƴan Najeriya amma shi ba sabon abu bane a wurin mu domin a idan mu kudukuru yayin mulki har na tsawon shekaru 8 ko mun ga irin kalar rawar da ya taka saboda haka ba za mu taba yarda a lullube mana kura da fatar akuya ba sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa dan Allah murya Amurka ku mika sakon ta'aziyya ga abokin mu kuma mai sauraron ku a kodi yaushe Nuhu Lawal Faki dake lungun mahauta bakin kasuwar Faki da Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa a yau Lahadi Allah ya ji kanta ya sa aljanna makoma gare ta in ta mu tazo ya sa mu cika da imani sako daga Ishun Dila Faki to da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
to a takaice hukumomin Faransa sun ce mutumin nan da ya kai mummunan hari na daba wuka a tsakiyar birnin Paris jiya Asabar ba Faranshi ne amma dan asalin jamhuriyar Chechnya da aka haifa a shekara ta 1997 dama sunansa na cikin jerin sunayen mutanen da ake sa ido kansu saboda alakar su da tsauraran ra'ayi to sai dai kuma baya ga hakan bai da wani tarihi na aikata wani laifi na daban tuni ɗan sandan Faransa suka kwashi iyayensa don yin musu tambayoyi ba dai wanda ya bayyana wato ba dai bayyana sunan maharin ba ɗan sanda a ƙasar Indonesia na zargin wani iyali mai kunshe da yara ƙanana da kai harin unar bakin wake a wasu majami'u a yau ɗinnan Lahadi inda mutane akalla 11 suka mutu baya ga 41 da suka samu raunuka wasu ma a cikin birnin Surabaya a karo na farko tun bayan da aka fitattaki kungiyar ISIS daga birane da garuruwa da ma ƙauyuka dake dauke da miliyoyin mutane ƴan ƙasar Iraki sun kada ƙuri'ar zaben sabbin ƴan majalisa waɗanda za su samar da sabuwar gwamnati jami'ai a birnin Jalalabad na gabashin ƙasar Afghanistan sun ce hare-haren bama-bamai da kuma gwagwarmaya da makamai da ake tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawaye ya kai ga mutuwar mutane 4 da jikatawa su.
To madalla masu raron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 agwagon Najeriya da Niger wato karfe 5 agwagon Ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatarwa da kuma Chibahiru Dudune wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustantos ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.